Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duk a Niger din. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai sauraro,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau talata 3 ga watan Afrilun shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda zamu ci gaba da magana game da rufe makarantun kwana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, musamman jihar Borno.
Inda an ba a manta ba, mun tsaya ne a inda Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka ya koro jawabin yadda ya kamata a bullo wa lamarin. A cikin kuma shirin da ya gabata din, commissioner shi kuma na jihar Borno ya ce ba rufewa fa za a yi dindindin ba, amma dai lokacin ya mana halinsa. Saboda haka za a ji yadda hirar tamu za ta karkare akan lamarin.
In ka duba ko a nan misalin ko a Florida da ya faru a in watan da ya wuce, ai an rufe makarantar, amma kuma rufewar da aka yi na wancan lokaci ne kaɗan, ba wai rufewa ne na dindindin ba. Saboda wato a yi kyakkyawan bincike, in ka duba yaran nan da nake magana, ƴan bana bakwai da suka ɗauki nauyin gabatar da al'amuran nan na wato rashin tsaro da yake ciwo kowa towa ƙwarya, gaba ɗaya da iyayensu da abokan iyayensu da dattijan gari da jama'ar jihohi da sake hadda shugaban kasa da makarabansa, kowa ya zamana ya shigo cikin wannan al'amari.
Za mu karanto ƙarin sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da Instagram a makon jiya. Ku dai kawai ku kasance tare da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To Hafsat, bari mu fara da sakonnin inda muka tambaye su cewa menene ra'ayinku game da yadda ake yunkurin rufe makarantun kwana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya biyu bayan sace ƴan matan dabci, wanda kuma yanzu haka muna tare da sakonnin naku, za kuma mu karanto. Bismillah.
To sakon farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani, yace ba yadda kaso ba dai, to amma tun da gudun matsala ake ba komai, wata ran sai labari.
Sai Shehu Adamu Rijau yace ya kamata ne a mayar da makarantun yankin na Arewa maso gabas na Jeka ka dawo, sannan a jibge jami'an tsaro a ciki da wajen makarantun, domin idan aka rufe su ilimin yankin zai tawaya, wanda kuma hakan ya zama barazana ga yankin gaba daya.
Sai Ahmad Sale na fada yace hakika yin hakan bai da wani amfani, kamata ya gwamnati ta karfafa matakan tsaro domin kare makarantun da suke fama da barazanar yan ta'adda.
To sai kuma Aminu Kano mai da garko yace hakika rufe makarantun kwana da za a yi da zummar kawo ƙarshen sace-sacen ƴan mata da ke faruwa a Arewa maso gabashin Najeriya yayi daidai. Fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani mai yin barna a bayan ƙasa.
Sai ta Ma Muhammad yace hakan yana da kyau, zaman lafiya yafi komai daɗi.
To haka yake. Sai kuma Maryam Aminu Kano mai da garko ita kuma tace rufe makarantun kwana a kasar mu Najeriya tamkar jakushe ilimin al'umma ne, ya kamata a saki tunani.
Sai Zahraddin Ubandawaki yace ai komai sai da zaman lafiya ake yin shi.
Ya fi zama dan sarki dama Bahaushe yace. To sai kuma Sha'ibu Umar yace na goyi bayan haka, tara ƴan mata wuri ɗaya hatsari ne yanzu a Arewa maso gabashin kasar nan.
Sai Baba Gana Muktar yace assalam, a gaskiya ni ma ra'ayina shine yana da kyau kowa ya koma ga Allah, kawai shine mafuta.
Sai kuma Lawal Bashir Emirate yace ni dai shawara ta kada a rufe makarantun kwana, a kai jami'an tsaro ne kawai a kowace makaranta, shine kawai mafita.
To sai kuma Timothy Collins yace saboda director din film din ba zai karasa season na gaba ba.
To wannan Hausa tashi sai.
Ba mu gani ta ba.
To sai kuma Alhaji Aliyu Aminu yace yayi kyau saboda kada Buhari ya kara menene ko kashi ko menene to ban gane shi ma sakonsa ba.
To sai Salisu Ibrahim London Uba yace to Allah ya kawo mana mafita amin hakan yayi daidai.
To sai Yusuf Muhammad yace eh muna goyen bayan haka indai za a kawo karshen sace ɗan matan makarantun Arewa.
Sai Abdullahi Sani yace idan an rufe ko wato koda burin su ya cika kenan bai kamata ba muna roƙon baba Buhari dai ayi wani abu akai.
Eh to sai mu je ga Sama'ila Ahmad yace to Allah ya kiyaye gaba.
To sai kuma Muhammad Maitala yace tunda hukumomin ba za su iya kare su ba kulle sun yafi alkhairi.
Nasir Mustafa yace tunda babu tsaro gwara a rufe su.
Shi kuma Al-Bashir Bashir yace VOA Hausa ra'ayina na dangane da rufe makarantun mata na Najeriya ba hujja bane. Ra'ayina anan shine gwamnati ta dauki kwakkwaran mataki akan kowace makaranta.
Sai kuma Al-Mustafa Khan yace wannan shi yake nuna cewa lamarin tsaro a Najeriya ya tattara da kalubale haka.
So sai Mahmud Hamza mai doki yace ba ma goyen baya domin yin haka yunkurin dakusar da ilimi ne a yankin Arewa.
To sai kuma Al-Mu'azzam Ibrahim Wudili ne ko Wudila to Allah sa na fara da yace wannan dai ya nuna ya kamata a ba su kariya ne kuma kariya ta gagara.
To sai Abdullahi Muhammad Bakali yace a gani na wannan ya kamata shine yafi komai.
To Sani Danja yace haki shi yafi kyau haka shi yafi kyau.
Sai Usman ɗan Ibrahim yace a ba mafita bace wannan ya kamata gwamnati ta yi wa wannan matsalar diran mikiya ta saka matakan tsaro ba dare ba rana a wannan makarantu yara su ci gaba da karatun su.
To sai Usman M Ibrahim yace idan kuma gwamnati ta kuskura ta rufe waɗannan makarantun to ta nuna gajiyawa wajen samarwa talaka abin dogaro da kai don haka mu ma talakawa za mu nuna gajiya wajen sake zabarta.
To sai Yunusa Tanko yace kai to ilimin makarantar boko a Arewa maso gabashin Najeriya zai samu koma baya idan aka dauki matakin rufe makarantun kwana. Wannan bana goyen bayan haka.
To sakon karshe kenan da zamu iya karantowa sai kuma in Allah ya kai mu.
Domin jin yadda ya kamata lamarin ya kasance bari mu ji tattaunawar da Usman yayi da Farfesa Yusuf Al-Hassan na Jami'ar Missouri da ke nan Amurka.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Haji Usman da sauran ƴan uwa.
To barka da warhaka Professor.
Yawwa, barka ka dai.
Yawwa, to makon da ya gabata mun tsaya muna magana akan yadda ake magana cewa za a rufe wasu makarantun kwana musamman a Borno wuraren can Arewa dai maso gabashin Najeriya.
Maso gabas.
Yawwa, wanda kuma muka faro magana akan har da misalai da ka fara sa mana akan yadda nan ma kaga ana fama da matsalar rashin tsaro a makarantu amma wani mataki suke shirin dauka mu kuma can wanne muke shirin dauka wacce ce hanyar da za ta bulle da mu to shine inda muke samu dasa wannan.
To a gani na wato a duk lokacin da aka sami irin wannan wato hargitsi na rashin tsaro in ka duba ko anan misalin ko a Florida da ya faru a watan da ya wuce ai an rufe makarantar amma kuma rufewar da aka yi na wani dan lokaci ne kadan ba wai rufewa ne na dindindin ba
dama
saboda jama'a wato ayi kikkiawan bincike a ga me ya faru a ga kuma me za a yi akai. To a wannan lokacin da aka yi a cikin yan satuka uku ne zuwa hudu in ka duba yaran nan da nake magana yan bana bakwai da suka dauki dokar ko kuma suka dauki nauyin wato gabatar da al'amuran nan na wato rashin tsaro da yake ciwo ko wato wa kwariya ai kaga wato gaba daya da iyayensu da abokan iyayensu da dattijan gari da jama'ar jihohi da kasa kai har da shugaban kasa da mukarrabansa kowa ya zamana ya shigo cikin wannan al'amari. To wannan abu ne wanda ya kamata nake ganin cewa a kasashen mu na Afirka misali a kasa kamar irin Najeriya ya kamata ba wai Arewa maso gabas kadai ba duk inda irin wannan wato rashin tsaro ya samu ya kamata a ce ba wai kawai dalibai ba a iyayen yara ya kamata su yi kyakkyawar fito na fito su ga cewa
Me kake nufi kamar kyakkyawar fito na fito?
Wato kyakkyawar fito na fito shine cewa su marawa ƴaƴansu baya. Su ga cewa wato wannan rashin tsaro da yake ciwo mutane towa ƙarya ya zama na an tsaye da shi. Kuma ba wai kawai gwamnati ba, a'a su iyayen yara ya zama na ce wato sun taimaka dattijan gari, jama'ar gari, ko da sannan kuma a yanzancen wato shugabanni kamar irin na councilori na local government da chairmomi na local government da jiha da kuma ƙasa kanta gaba daya. To kaga idan waɗannan suka haɗu, iyaye suka haɗu, dattijan unguwanni da gari suka haɗu, sannan mutanen gari gaba daya suka haɗu, sannan a yanzancen shugabanni wanda suke da hannu a shuni, kamar na ce no waɗannan shugabanni na ƙananan hukumomi daga kan councilori na ilimi zuwa shi kansa chairman zuwa kansa chairmomi na jihohi da kuma ita kanta jiha, a ce commissioner ilimi da gwamna ko gwamnoni da kuma ƙasa da shugaban ƙasa gaba daya. To wannan abu ne da nake gani zai yi tasiri. Amma idan abin ya zama karazube, a ce kawai gwamnati aka tsara wa ido, ita ce wuka, ita ce nama, ya iyaye ba su damu ba, kawai za su zo su jefa da ƴaƴan su tafi, ko kuma ma yaro ya fito da gida ko yarinya ta fito da gida a je akai sun tafi makaranta, ba san a ina suka je suka zauna ba, sun samu malami yaya makarantar nan take.
Wani zai ga dan kankanin yaro digui shi dai zai je makaranta, maimakon kamar yanzu nan ko mota ce ta zo za ta dauki yaran, in ba kai iyayen ko wani babba ya zo ya danka ba, sai a ce ba ka isa ma ka turo shi waje ba ya zo.
To ai baka sani ba, in ka tuna anan ai akwai wato kamar guri da motoci suke zuwa, ai ba za a ma iyayen yara ai ba za su tura shi ba, su kansu sai sun jawo kansu.
Ware
kuwa in suka yi haka, ai dan sanda zai zo ya kama su ya kai su kota a tukune su, za su ga cewa akwai inda basa ba sai nan basa suke tsayawa, inda ku yara za su je a ɗauko su, haka kuma iyayen su suna kallo za su shiga motar haka
in sun da su zo su ɗauke su,
san lokacin za su fito, you know, za
su uba ko uwa bai zo ba a maida yaran makaranta.
To
ba za a ba kowa
ba. Abu ne gaba ɗaya da ake zance gaba ɗaya da gari, ungoyi da gari da ƙasa gaba ɗaya kowa ya san ka'ida.
Ai akwai wani abu ma ɗaya farfisa da zaka ga idan motar ta tsaya bus din kafin yaran su sauka, akwai wasu ƴan kunnuwa da motar za ta bude ta rubuta dan stop din nan da aka sa a jiki. To kai mai mota da kake zuwa da wanda yake biyo su, kowa sai ya tsaya ba a yadda ka ratsa ta ka wuce ba ma, sai ta gama aje yara ta wuce
sosai kuwa. In ko mutun yayi
ka san sauran ai tun a karban lasin ma za a gaya maka baka isa ba.
To kaga wannan yana nuna cewa akwai ka'ida, kuma har ila yau jama'a kowa yana ɗaya daga cikin wanda yake wato kyautatawa wato harkar tsaro da kuma harkar ilimi yadda ake kallanta a ƙasar nan. To idan gaba ɗaya mu zame irin wannan iyayen yara da jama'ar gari da sauransu, to ina tabbatar maka za a samu canji fiye da wanda ake da shi irin na halin yanzu,
wanda yanzu kan sai a hankali ka. To yanzu misali waɗannan yara na maganar cewa misali an so rufe makarantu, wanda har gwamnatin jihar ita Borno ta fito ta ce a ba farfiwa ta ce za ta yi ba, za ta yi musu ne na wucin gadi. Kana ga in suka rufe ta na wucin gadi din, hakan yayi in yayin yaya kamata ya zama in an rufe din?
Eh to wucewa na wucin gadi yana da kyau, amma in bai wuce ka'ida ba. Me nake nufi anan? Duk lokacin da dama aka sani wato wani gibi na rashin tsaro, har aka ce an je an shiga wani matsayi cewa an sace yara, ko kuma an yi wani abu mara kyau wanda yake ɗalibai ya zamana sun gudu, ko kuma an jawo wata masifa ko tashin hankali a wannan makaranta ko wannan local government. To yana da kyau a ce a ɗan rufe na wucin gadi, wanda yake saboda lokacin da za a yi bincike a yi hango ko a kalli al'amarin yaya yake, saboda a san yadda za a yi wa tafkar hanci. Ka gane, tunda harkar tsaro ce
haka.
To idan aka ce amma an rufe na dindindin, to a gaskiya wannan zai jawo wasu abubuwa. Misali kamar ita jihar Borno da kai magana, daga wato ɗan bincike da na yi daga 2017 a cikin jihohin gabas maso arewa, ita ta fi kowa wato rashin ɗalibai, wato kashi 57 na makarantunsu a rufe suke,
ba ɗalibai.
Ka gani, babu ɗalibai. To wannan ya nuna cewa a gaskiya wannan jiha ba karamin koma baya da ci baya za ta samu ba kan harkar ilimi. To wannan wani abu ne wanda ya kamata shugabannin su gaskiya su farga wannan abin da suka yi wanda zan ce a gani na ya wuce gona da iri canje al'amarin su su daidaita a dawo in ma wasu wani bangare za a bude wanda za a sa yaran nan a wannan guri na wucin gadi kafin a gama bincike a gyara wannan makarantu da aka rirfe don su dawo ya kamata a yi wannan. Amma a ce an rufe har na wani tsawon lokaci da ya zama na kuma abin ya shafi ilimin yara da kuma to wannan ne suna shiryawa wato jihar wato wani mummunan makoma nan gaba a gaskiya.
Musamman tunda kaga tunanin da ni nake yi shine makarantun nan zaka ga cewa kamar yadda a wancan makon na fara faɗa jama'a akwai kamar misali ƙauye na ɗaya, ƙauye na biyu, ƙauye na uku, ƙauye na hudu, misali a ce an sa su a ma'aunin gabas da yamma, kudu da arewa, sai ya zama cewa kila tsakiya tsakanin waɗannan ƙauyakun guda hudu wannan makarantar ta kwana ce, wannan ya kawo daga wannan ƙauyen, wannan ya kawo daga wannan ƙauyen, wannan ya kawo daga wannan. To duk da haka zaka ga akwai rauni wajen makarantar yaran ko kuma kawo yaran da za su yi karatu. To kuma sai aka ce to nan a rufe ta, to yaya kenan ka ga makon wannan ƙauyukan kowace za a kai mata makarantar ta ne ko yaya, kaga shi ma abin tambaya ne.
To idan to ai hakan ma ba zai yiwu ba, saboda me gwamnati ba ta da wannan dukiyar da za ta yi irin waɗannan a kowane makarantu a halin yanzu, ban san nan gaba ba idan gwamnatocinmu za su iya irin wannan. Dama ai amfanin makarantu irin wannan ai dama akan sa ne a wani gari wanda ke kamar shi ne zai zama santa na wannan garuruwa wanda kowa kamar yadda kace zai karo-karo wancan daga wannan ƙauye su kawo, daga wannan ƙauye su kawo, daga wancan ƙauye su kawo, kowa a zo a haɗu a yi karatu a nan. To idan ba irin wannan aka ci gaba da yi ba, to gaskiya kamar yadda na ce ilimin wannan gari da jiha zai raunana, kuma gaskiya wato an cuci jama'ar guraren da yaran da za su taso nan gaba, gaskiya za su zama abin tausayi, kuma su ake su ne zan ce rayuwarsu aka jefa ta a wani matsayi za su zama wato wanda suke abin tausayi kuma da jihar da kuma kasar gaba daya.
To Allah ya sa mu dace, bari mu tsallaka mu shiga wani bangaren. Akwai magana da muka fara da kai ta maganar cunkoso wanda dama mun taɓo ta kaɗan a cikin wannan shirin. Yawwa, to Barbisa, yawanci mun fara maganar nan yaya maganar cunkoson nan zaka ga nan dai zan ga yara nan aji mutum 25 sun yi yawa kenan, a ce mutum 25 ne a aji na yara. To kasashen mu kuma zaka ga mutum 100 da kaza, 200 an tushe aji. To kaji fa. To a baro wanda ne mata ko shekara uku da ta wuce zaka ga mutum sama da 100 a aji yara.
Na'am.
To yaya akwai abin da zaka ce mana akan wannan a matsayinka na professor kuma malamin ilimi a nan?
Wato gaskiya wato zan ce wato wannan wani mummunan foundation ne zan ce wato zance shugabannin ilimi na waɗannan ƙananan hukumomi da kuma jihohinmu na arewa gaskiya suke shimfiɗawa jihohinsu da arewa gaba ɗaya. Me nake nufi a nan? Misali akwai wani rahoto da ya fito kwanaki a jihar Kano a Ungwagwa local government inda akwai wani aji na elementary wato akwai yara 449.
Wai cunkoso daya kan daya ke
haji haji Usman ne
kamar kwari.
Bayan na karanta wannan sai da ne tabbatar cewa wannan wato bayani gaskiya ne.
Kai kama binciko kai ma kenan.
Sai da ne sake bincike aka tabbatar min cewa gaskiya ne. In ka tuna aji ne wanda yake yara 449 malami kwaya daya.
Subhanallah. Zuba ma kadai ta ishe su.
Shugabannin ko local government din ne wani wasu ka kai ziyara har ake musu muna da godiya sun zo. Shi malamin makaranta yana tambayar yaran kuku nawa ne suna 449 ban ji ba suna sake nanatawa har sun uku.
Wato kamar wani abun burgewa.
Kamar wani abun burgewa. To abun bakin ciki Haji Usman, ina tabbatar maka ni a yadda nake ganin abun wato ko kaji guda 449 aka zuba a wannan gurin, ina tabbatar maka akwai wadda ba za ta iya cin abinci ba, akwai wadda za a yan wanta za su take ta
sosai sosai.
Kaji nake magana fa
ba wanda ba ma mutum ba
halatta mana za mu yanka
mutum,
amma kafin ka yanka za ka dau nauyinsu na ciyar da su
da shayar da su
sosai ka tabbatar kuma cewa suna wani cikin matsayi mai kyau saboda naman su da sauran su to kuma kai tunanin ka je ka saka dan adam
gaskiya
sannan kuma wannan dan adam ne wanda kana tunanin cewa nan gaba su ne za su zama shugabannin jihohi da kasa gaba daya
kuma kana tunanin sai abin da ya kamata
to to kaga wannan wato ni a yadda nake hango wannan abu wato wannan ta wato mummunan wato foundation ne wato gaskiya shugabannin mu ne yanzu wanda suke kula da ilimi
rashin sanin darajar ilimin ne yake jawo haka koko a'a kawai dai san zuciya ne yaya kuke kallon abu
ina ganin duka gaba daya kuma ina tabbatar maka cewa su lokacin da suke karatu da mu lokacin da muke karatu ba a yi mana haka
ba akai ba
to dan me za a yi musu haka kaga wannan ya nuna cewa akwai rashin busu damu da ilimin yaran nan ba kuma har ila yau bana jin su kansu waɗanda ke wata kila shugabannin ne na ilimin gaskiya sun fahimci menene ilimin da har suke masa haka kuma suke wa yaran ma kuma suke wa jama'ar mu gaba daya haka kuma suke wa arewacin kasan nan haka in ka duba wannan wato ka duba shugabancin kasan nan yadda yake za ka cewa ƴan arewa wato sun fi mulkar Najeriya fiye da
kowa
to kaga wannan foundation da suke sakawa wanda yanzu shugaban Najeriya dan arewa ne to wannan fa wato suna gurbata ko kuma suna lalata wannan matsayi da nan gaba irin waɗannan taliban da sun fito sun zo sun zama manya wato wannan matsayi zai gagare
su to karshe kaga
wannan wani mummunan al'amari kuma suke ba wai yaran kaɗai suke cuta ba a'a ai suna cutan wato garin da jihar da arewa da kuma kasar gaba daya
kwarai
saboda yayin da ni da kai da su muka ritaya waɗannan su ne za su
koma su su mai gurba
to to wanda bi karatun ya riga ya fance shi ba to ina kanta wai ma ku ci ya fada rijiya
babu
to kaga wannan wani abu ne wanda yake ya kamata gaskiya a zanci ni ina kira da
ya kamata yi
ina roƙon shugabannin mu na kananan hukumomi da na jiha da kuma shugabannin mu na arewa gaba daya gaskiya suki kalli Allah su kalli ma'aiki su sake kallon ilimin wato kananan guraren su da jihohin mu da sauran su
gaskiya
su yi kyakkyawan wato agazawa da taimakawa kuma wannan zan kira har ila yau wato jama'ar masu arziki wanda suke da hali ya kamata a ce su taimaka ba wai gwamnati kadai za ta iya taimakawa irin wannan ba jama'ar gari za su iya taimakawa misali zan iya baka wato wani kyakkyawan bayani akwai wani abokina da na sani a nan Kano wanda ko satin da ya wuce ya kira ni mun tattauna akan ilimi wato a cikin shekara ta 2009 a nan tsohuwar makarantarmu ta Rumfa College a lokacin wato littafai babu su wanda ake da su sun yi yage an yi yage wasu shafukan kuma sun daddage wato abin ya zamana yana ciwo kowa tuwo a kwariya saboda rashin ci gaban irin wannan da kuma wasu ma rigunan sun kaddan su abin to sannan dama ba a zancin iya biyan kuɗin makaranta
To mun gode sosai a kin ji tattaunawar da nayi da shi Professor Yusuf Al-Hassan wanda saboda gudun layi yayi mana tutsuwan can lokacin da kace to bari mu danko shi a hannu. Sannan kuma magana da yake shine in kika kula ya tsaya inda yana maganan yanda wani abokin sa ya nemi shawara akan harkar ilimi sannan ya ce masa to ga yanda za a yi. Ma'ana abin da yake son ya fito mana da shi shine irin yanda kai da ni da ke zamu iya taruwa mu inganta abu mu rage wa gwamnati misali nauyi muna kukan cewa ayyanmu ba sa samun ilimi ba sa waye to me mu kuma muke yi a matsayin mu a ƙasa
haka
to kamar yanzu a mako mai zuwa ina san akwai wa'anda zan shigo da su irin wa'anda suke irin wannan ayyukan ɗaya bayan ɗaya irin yanda zaki ga cewa wannan ta ina suke taimakawa wannan ta ina suke taimakawa kamar wani aikin gayya ne a takaice kamar misali yanzu ke can da kika yi makaranta ko nawa ne a jinku
gaskiya yawanci in dai a lokaci zaka aji ba ushe 20 da kaza haka mutane
ba ba kun yi wuta a ce kila ko 30 yawa ko kila
ko kuma sai ga sha wani amma wani sa'in ba amma yanzu kamar da zu da kake wata magana kace akwai wani aji da aka ce mutane 400 to mutane 400 ya za a yi malamin ma ya san waye yake saurara shi waye baya saurara shi
kaza shine ai bakin professor yana cewa ai ko da misali a ce mutane kaji ne ka tattara su kace ga sanan su 400 wata ba za ta ci abinci ba a wannan ɗakin wata ba za ta iya shan ruwa ba saboda me sun cushe wa'inda ma yake ne yace aka halatta mana ka ce ka sha amma aka ce ka kyautata musu to bari kuma misali dan adam sannan kamar misali in kika kula a hirar da muke da shi nayi magana akan yanda ake bada gudunmawa a nan misali zaki ga cewa kamar asibitoci makarantu sai kike ga misali an ce a website din ku sai kaga an ce gashi inda zaka iya zuwa ka danyi donation
ka
dan bada wani abu
haka
kin taba miƙawa
eh to wannan kuma ai kaga tsakanina da inda na mika ne ko kuma da inda ban mika
ai okay wasu koya saboda me abin da ya kamata shine ba a rena
ka san abin da ke faruwa ka san abin da ke faruwa ba wai mika wanne mutane ba sa sanye ba wa'en su rashin tabbas din inda in sun mika yake tafiya
abin da nake so ke kawo
bane inda abin da yake faruwa
ke eh to duka muna son kamar misali kamar inda nace a mako mai zuwa zamu magana akan su waye suke irin wannan ayyukan na tallafawa makarantu ko tallafawa wani abu da ya shafi taimakon al'umma da irin wannan abu wanda kuma ilimi in ka taimake shi to akwai tabbacin cewa za a girba abin a gaba sannan ina kudin za su je shi ma wata magana ce da dole masana zai sun zo sun yi mana magana akai mu ji ya za a ka gasgata inda zaka bada gudunmawa ko ku kai ne zaka yi da kanka kin ga dai abin da yawa wai mutuwa ta je kasuwa to bari mu je ga sakonni da muka dan saka kila mu dan sake karanto wasu daga ciki akwai Sani Ahmed Muhammad yace a gaskiya magana ilimi a Najeriya abu ne da yake kan hanya ta tabarbarewa wanda yake buƙatar cikin gaggawa gwamnati ta san abin da za ta yi akai domin inganta shi da kuma samar da matakan tsaro da kariya ga dalibai sannan sai kuma Aminu Dafi yace abin da ya kamata shine gwamnatin Najeriya ba rufe makarantu ya kamata ta yi ba ya kamata ne ta nemi ƙarin jami'an tsaro koda ko za ta sarka da ƴan banga ne wajen tabbatar da cewa ta ba wa'annan makarantu tsaro
to haka kowa dai maganar tsaro tsaron nan dai ita dai ake ta yi
to duka dole mu tattara ina mu ina mu naga lokaci yana daga mana hannu yanzu kan sai mu ce sai gobe in Allah ya kai mu zamu sake dawowa gobe Laraba da wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa inda zamu dawo da maganar siyasa da shugaban banci nagari yanzu kan amadadin
Hafsat Bello dan mai soro
sai kuma wanda ya yi bada umarnin shirin wato Daniel Brown da kuma engineer mu ne Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kana ni duniyar ka tankar zaka dawwa ma cikin ta sannan kai aiki dan lahirin ka tankar gobe zaka ishe ta kar ka musoyayyar zuciyarka amma laifi